Sai ce don Allah yana buƙatar mahalarta wannan karatu su taimaka masa da addu'a saboda yana iyalinsa sun fa tana buƙatar sai an tashi tsaye da addu'a. Suna buƙatar duk wanda ya zo wannan masallaci ya taimaka musu da addu'a da kuma dukkan 'yan uwa musulmi da suka ji wannan abu duniya gaba ɗaya. Allah ya yi muku, Allah ya yi mana, Allah kar ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba. Wannan 'yan uwa ne kurame suka rubuto takarda cewa suna kira da neman alfarma ga hukumar masallaci cewa su kurame da Allah suna buƙatar a taimaka musu da wanda zai rinka fassara musu karatun nan fa da ake yi. Suka ce suna fa zuwa masallacin nan matuƙa kuma suna ƙaruwa, saboda haka suna buƙatar a taimaka musu da gaske. To prof, bismillah, insha Allah ga takardar ku jama'ar kurame, mun miƙa hukumar masallaci. Insha Allahu na san suna ƙoƙari za a yi. Na san dai a jami'ar Bayero a nan ake koya wa kurame karatu har digiri suke yi, kuma na san akwai ɗalibai masu yi, akwai 'yan uwa da muke tafiya da su suna taimaka wa wasu majalisan. Za mu yi musu magana mu ga yadda za a tallafa insha Allah, in Allah ya so, yadda za a yi ƙoƙari. Kuma ko dan albarkacin wannan masallaci da ya zama international, duk karatunsa da ake yana yaduwa a duniya, kuma ana saka shi a kafafen yaɗa labarai da yawa, masu kallo suna gani, bai kamata a ce babu mai fassarar kurma ba. In Allah ya so, yadda za a yi, za mu yi iya ƙoƙari. Kuma na san ga sunan duk rukunnan suna nan sun ji, na kuma miƙa musu takarda. Allah ya ƙara muku son addini, kuma ku ci gaba da zuwa kar ku gaji. Wani abu da nake so na gaya muku a binciken da muka yi yanzu, cikin masu larurori da buƙatu na musamman ɗin nan, daga cikin wanda suke da ƙoƙarin halartar guraren karatuka su ne kurame. Yawanci abubuwa na da'awa za ga suna halarta. Wallahi wani lokacin sai su je su zauna, bakin malamin kawai suke kalla, suke tuno me ya faɗa. Zai zauna kusa da kai, baya faji, amma saboda sha'awan ya san Allah zai bashi lada, kuma at least zai ga ana dariya akan wani abu, zai ga ana wannan, zai so a samu wanda zai rinka dan dora shi akan hanya gaskiya. Allah ya taimake ku, Allah ya ƙara muku himma da ƙoƙari. Wannan ya ce yana tambaya ne dangane da wankan gawa da mamaci ya ɗauki tsawon lokaci yana jinya, wanda sanadin jinyar ya zama ya tara dauɗa da datti a jikinsa sosai. To irin wannan wanda ya mutu da wannan dauɗa da datti, wanka nawa za a masa? Sannan kuma a na farko za a gabatar da wankan tsarki ko sai bayan an wanke dattin? Assalamu alaikum. Na farko dai kuskure ne mutum ya zama yana jinya, masu jinyarsa ba sa masa wanka, ba sa kula da tsaftar jikin shi. Kuma gaskiya ne abin da ɗan uwa ya faɗa, yana da cikin matsalolinmu a ƙasar Hausa. Kawai sai a kama mutum yana jinyarka, baya lura da tsaftar jikinka. Ai jinya ba wai ba da magani ba ne kaɗai, a kai shi a wanke shi. Idan ma ciwon baya buƙatar ruwa, to a san yadda za a rinka tsaftace shi, ana sa mai turare, ana kula da jikinsa. In gashin su yi taru da yawa, a masa aski, a cire gashin. To ita jinya a musulunci, littattafai aka yi akan jinya, nosin kenan. Kuma ba wanda yake jinya a shari'a sai mai ilimin jinya. Ba kowa kawai wanda yake da lokaci shi za a kai wa yana jinya mamaci ba, ai mara lafiya ba. Ya za a ce ku bar mutum har ya tara daudar da yau ya mutu, ana tunanin wanka nawa za a yi masa, dauda ta yi yawa a jikinsa, sai ka ce bai da gata? Ai ba daidai ba ne, kullum sai a gyara shi. in baya shiga ban daki a samu tawul a jika da ruwa ko mai dumi ana gogewa ana sa dan turare da dan man shafa ana goge masa cikin sa yana sha'awa har mutuwa ta zo masa yaje wajen Allah da tsaftar shi. Abu Nabi wanka daman ya halatta ai ko daya ko uku ko biyar har bakwai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara da umarni ga wata yassa da ta rasu za a mata wanka, yace ai mata in an ga akwai bukata. So shi wankan mamaci ana ta wanke shi ne mara ake har zuwa lokacin da ake ga daudar ta tafi, in ya kama a wanke shi har sau bakwai wannan ba laifi. Sannan kuma ana sa masa sabulu a wanke shi a saba shi sosai. Na farko abin da ake farawa najasa a jikinsa, najasa da take jikinsa in akwai sai a mai tsarki a tsarkake shi. In ya mutu da janaba a yi masa wankan tsarki da farin ruwa, sannan a ɗauki sabulu sosai ake saba mamaci, sabulu da dirzawa da turare da komai ana zuba a cikin ruwan wankan mamaci. Da ka baka da matsala da mamacinka ya rasu ya tara dauda a wanke shi tas, ana yi ana lissafa adadin wankan. Allah ya ji kansa. Dan Allah malam muna neman taimakon addu'ar ka da ta yan uwa ma'abuta wannan masallaci. Muna da yan uwan mu sama da mutum 60 da an kama su gaba ɗayan su an yi garkuwa da su, ana neman kuɗaɗe masu yawan gaske. Allah ya bayyana su kuma Allah ya fito mana su. Allah ya bayyana su, wannan lamari bai da daɗi wallahi. Allah ya sauke, Allah ya bayyana su, Allah ya kare mu duk inda muke ya Allah. Wani abu sai Najeriya, ka duba wannan tsadar rayuwa. Yanzu muka gama magana akan tsadar rayuwa, muna cin bala'in wahala a rayuwa kuma ana zuwa ana sace mu, ana sace mu. Kuma jama'a ina so ku lura da wani abu, wai me yasa satan nan ta mutane sai a arewa ake yin ta? Me yasa sai a arewa ake wannan kidnapping din, sai a jihohin mu sai wasu specific wurare ake? Me yasa har yanzu ba wasu masu research, ba wasu masu bincike da za su yi? Kuma wani gurin da zaka je ana ɗiban mutane, wallahi malam ba su da kuɗin. Bala'i ne kurin, kuɗin ba su da shi. Sai ga an bar inda masu kuɗin suke, an je ana kama bayan Allah miskinai masu shukan dawa da masara. Ya kamata masu binciken mu su yi bincike, ya kamata mu zuba ido wannan abun ya tsawaita har ya yi shekara kaza ana yi. Ya kamata a gano me ye sababi, me ye dalili. Kuma in gwamnati ba ta yi komai ba a cikin abin da take, in ta magance mana wannan matsalar, in ta magance mana wannan matsalar, ta taimake mu wallahi. Amma yanzu a ƙasar ka baka isa ka hau mota ba, akwai hanyoyin da fa a nan arewa an daina bin su. Wallahi daga nan zuwa awa ɗaya, daga nan ba a Kano muke ba, awa ɗaya yanzu in ka buga tafiya akwai hanyar da billahi al'azim baka isa ka bi ta ba. Kuma a cikin arewa tsundum, ba wai da daddare ba, da rana ma baka isa binta ba. Akwai hanyoyin da sun mutu gaba ɗaya da kwalta mai kyau, amma ba za su biyo ba, sai dai kai uban zagaye. Wai duk wannan ba mu da haƙƙi? Abin da yake kan hukuma ku ta tsare mutane lafiyarsu, ta tsare mutane hankalinsu, ta tsare mutane rayukansu, ta tsare wa mutane dukiyarsu, ta tsare wa mutane addininsu. Ad-daruriyatul khams, duk wata gwamnati da take gudana matukar bata kula da waɗannan abubuwan ba, to suna ce kuram. A ce ba mu da aminci a garinmu, ba mu da aminci a ƙasarmu, ba mu da aminci a jiharmu, ba mu da aminci a kaza, a ɗauke ka ɗungurungun kai ɗin a sace ka, sai ka biya kuɗi a sake ka ko a kashe ka, ko a kashe ka a bawa karnuka su cinye ka. A ƙasar nan fa ake wannan abu, a kashe mutum a karbi kuɗin, bayan an kashe shi akwai karnuka kuma a miƙa musu ci namansa. Ko a kama ka, ko a kama matarka a yi zina da ita, a lalata da ita. Waɗanda aka hana su noma a ƙasar nan a nan arewa ba za su irgu ba, suna nan a cikin daji gaba ɗaya dajin, an ce duk wanda ya shiga kaza, don haka suke ta rayuwa a cikin yunwa. kar ku kara kar ku rage wannan rashin noman da duk wata yawanci zuciyar arewa inda ake noma ku je ku bincika wallahi za ku ga ba a yi noman yanzu an shuka ƴan ta'adda a dajikan sun hana mutane noman dawa noman shinkafa noman kaza noman kaza anya wannan abu ba wata manufa akan shi idan ba mu yi noma ba dole yunwa ta same mu in yunwa ta same mu dole tsada ya same mu ba abinci kuma a ba abincin malam a babu wannan da wannan tsadar da ake yanzu wani dan kasuwa dan dawa nawa yake babbar kasuwa a nan Afirka kasuwar dawa nawa ta nan Kano ta so kayan abinci tana cikin manya-manya abinci wallahi wani dan kasuwa yake me yace wallahi malam yanzu kaga azumi bai shigo ba ko idan kana son gero wani adadi na buhuna wallahi sai kai booking ta kai ga har warwason su ake gero yanzu ka tambaya buhun gero nawa yake yace kuma hakan malam zaka ga triloli wasu suna zuwa suna lodan wannan kayan abincin da masaran mu da geran mu da dawon mu da waken mu na soyayen mu ana loda ana fitar da shi kasar waje mu fa an rufe bodoji an ce kada a shigo da shinkafa ko to an rufe an yadda kar a shigo da shinkafa sai a baroniyar hanya to mu kuma namun wanda muke nomawa wanda muke da iko a kansa an kuma bude shi kuma yana fita yana tafiya yanda kudin mu ya lalace din ne yanzu kawai sai yan kasashe su shigo sai su debi kaya a araha ba ku gane ba ku sun karya mana kayan mu sun karya mana neran mu da dala sun karya ta mu din abincin da zamu ci yana neman igagare mu yanzu sanan gwamnati ta rufe hanyar da za a shigo mana da shinkafa ko taliya da zamu samu sauki ta yi tsada yanzu taliya wajen 10,000 take nema ni kam ina jin ma dai a gefe nake ban ma san me ake ba kenan ni kawai 14,000 kaji ni da man na hakura da ita ba wani cin ta nake ba shi yasa ku ga ma ban san farashin ta ba wallahi ina so ku gane implication din mu namu wanda zamu siya mu ji da tsada to wanda muka noman kuma maimakon gwamnati ta tsare mun ta hana bodojin a daina fita da shi ya yalwata a cikin garurukan mu da kasuwannin mu talaka ya samu sauki ya je sai abincin da zai ci sai kuma aka bude wasu ƴan kasuwa ko na cikin gida ko na kasashen waje sai su zo su yi talodi su ta dorawa a jiragen ruwa da jiragen kasa suna fita da shi to ya za a yi mu samu sauki mu kuma ba taki suke kawo mana ba mu kuma ba wani abu suke kawo mana ba mu kuma an hana mu sayo nasu yanzu nan kana biyo hanyar daura kana biyo hanyar Katsina kana biyo hanyar kaza checkpoint da zaka gani ya fi 100 ana duba motarka ana haska ko akwai wani kayan abinci da ka sayo daga waje amma trailer ta fi barkati muna gani tsiri za a yi a cika a kai Niger Kamaru Chadi ina ne duk a ɗebi kayan nan a zo a fita da shi a zuba duk abin da za a zuba su aje kuma saboda kudin mu ya karye za su shigo su ɗebe shi arhar banza saboda kudin mu ya karye ina ji mana tsoron wannan situation din da muke ciki kuma duk wanda ya san harkar tattalin arzikin kasa da karyewar kasa jama'a duk wata kasa da kuka ga ta karye ta zube a kasa ba a jin duriyarta to daga karyewar tattalin arziki ne da kuma faduwar yunwa a ciki da rashin kula da farashi yanzu kamar mun gangara ne muna neman halaka za mu wayi gari ba za mu iya yi wa kanmu komai ba ka gare maganar lafiya ba ka da ita kullun jirage na kasashen waje sai sun cika an fita daga Najeriya ana tafiya neman lafiya a India neman lafiya a kaza neman lafiya a kaza yawanci jiragenmu a cike suke da marasa lafiya me yasa services na lafiya a Najeriya is very poor muna da kasa muna da land muna da kwararrun likitoci a Najeriya wallahi muna da manya-manyan jami'o'i da suke graduating kwararrun likitoci amma babu services na lafiya don haka kowa in ciwo ya same shi ba yanda zai inda yana da dan dama-dama fita zai yi ga ji wannan ilimi wallahi tallahi nake ga muku duk kasashen nan namu na Afirka da suke kewaye da mu babu inda ba in Najeriya suke gudun hijira suna neman karatu a university kawai kaga gana in kaje sai ka gagara irga dan Najeriya da yake karatu a Ghana ya hakura da yake karatu a nan sai dai tafi Ghana je nemo wallahi ba alfahari ne ba insha Allah a Najeriya muna da imkaniyan muna da possibilities muna da damammaki da zamu iya yin karatu sama da waɗannan kasashen in kaje kamar haka in kaje Chad akwai ɗan Najeriya Niger yanzu akwai nan jami'o'i private universities da ake bude a Niger in kaga ɗan Najeriya dake tsinturundo suna tafiya mu kuma nan din abun ana ta danƙwafe shi to ina dan talaka zai shiga wannan jami'a da kake gani wallahi tallahi sai an waye gari dan talaka ko kofar ta bai isa shigo ba wallahi matukar ba a gyara ba hakki ne mu gaya muku gaskiya hakki ne ku kyautata ahsinu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ba ilimi ba lafiya ba kasuwa babu kasuwanci ya lalace ba control a kasuwanci wani yace mallan yanzu muna zuwa China mu je mu siyo kaya yanda muke siyo kayan nan kamfanonin kan China da suke kayan fa su suke zuwa Kano kantin kwari su je singa su kama shago irin yadda dan Kano yake kamawa su ma suna kawo kayan yanda muke sayarwa haka su ma suke sayarwa ya zama ba amfani ka je China ko jiya wani ya kira ni yace wallahi mallam gani a China nazo na sai kaya amma abinda na buga in na kawo shi Najeriya abinda na sai din a can haka zan sai da shi saboda me sun lalata kasuwancin an kyale baki sun shigo kai yanzu ka isa ka je China ka je kana baki ya je ka ce ka kasa wani abu ka je ka sayar ba control dan India zai zo bude maka shago anan ba wata doka mu mun zama dillalai ban sani ko kun gane amma bar mu je mu dan siyo mu dora wani abu to shi da yake da kamfanin ma shi yake order kayan ma yaje ya kawo kuma ya buka maka tsada a yanzu bazan maka ka fara ba in kaje kantin kwari kaje ka bude wallahi tallahi akwai baki ko yan China ko yan kaza suna yanka shadi suna yanka yadi yankawa yadi biyar yadi goma foreigners kowace kasa tana da kaida akan kula da harkoki na abin nan da sauransu amma mu babu duk harkar lalacewa ta tunkare mu wanda ina kukan ya kamata ƴan siyasa mu masu harkar siyasa suna karanta irin waɗannan abubuwa na rayuwar mutane wallahi malam wallahi so kasuwancin ƴan kasuwan mu yanzu sun zama shirme sai ka gama hada kuɗin naka gaba ɗaya sai ka je canjin dala sai a ce dala ta hau gaba ɗaya jarin naka sai ga bai wuce ka je ka sayo abin da bai wuce kwantina ɗaya ba da kana yin kwantina 30 wani ya gaya min yace wallahi mallam ina je ina kan yi kwantina 100 amma yanzu ina yi kokari na yi guda 10 na yi sun karya kudin ya lalace a hakan kuma sai ka zo ka tarar da baki sun zo sun biredi fa yanzu a garin nan biredi wai biredi fa in ka je ka zagaya fa zaka je ka tarar da wai mu namu ba za a ci namu biredin ba akwai na baki amma fa an ce kada mu shigo da shinkafa bakuwa amma an bar baki sun zo sai biredin su zamu ci mu me yasa ba za a inganta namu biredin a ce namun shi za a inganta a taimaka musu ba biredi Allah ya mana afuwa wani dan uwa rubutu takarda cewa mallam ya kamata a rinka bayani dangane da haƙƙin zamantakewa tsakanin mutane musamman a masallaci cewa duk wanda zai zo musamman sallacin juma'a ko wurin karatu ko na makamancin wannan ya kamata ya rinka kulawa da abubuwa na tsaftace jiki gaskiya ne haƙƙi ne shi yasa a shari'a aka ce kar wanda ya zo sallar juma'a ma sai yayi wanka me yasa saboda haƙƙin abokin zama an shar'anta mana yanke farce aske gashi gashin hamata gashin kaza an shar'anta mana saka turare wai shi mai amfanin turare ana sawa ne dan kai kanshi saboda zaka shiga cikin mutane an shar'anta mana tsaftace suturan mu saboda addinin mu addini ne mai tsafta inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban innallaha jamalun yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne kuma yana son duk wani abu mai kyau. Dan haka da mazan mu da matan mu masallatan mu na juma'a ko wuraren da muke karatu tuka, duk wanda zai zo wajen karatu to wajibi ne ya kula da tsaftace jikinsa dan kada ya cutar da abokinsa. Mun fada muna maimaita wannan haƙƙi ne, dole ne, in an ce haƙƙi ne wato dole ne, wajibi ne a kula da wannan. Me yin halaccin shafa mai wa gemu don ya tsaro, kyanta mutum ya tsaya yanda Allah ya yi shi, in Allah ya kawo maka shi sai ka yi, idan Allah bai kawo maka jira har lokacin da zai zo yi, zai fi kyau a haka. Allah ya mana afuwa, Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sa aljanna makomarmu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سوران تنبيهون سي وني ساعتي ان شاء الله زمو امسا سو. الله يسامنا دربو، الله يبا مو داچيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.